Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 23 ga watan November na shekarar 2016 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun duniya ta ICC ta ce za ta ci gaba da binciken rikicin da ya faru tsakanin jami'an tsaron Najeriya da mabiya mazhabar Shi'a a Zaria za kuma ku ji cewa ministan shari'a ƙasar Kamaru ya ce lauyoyi masu zanga-zanga su kwantar da hankalinsu gwamnati za ta yi abin da ya dace akan korafinsu muna kuma dauke da rahoto akan ikirarin hukumar da ke shirye jarabawar jam wanda ta yi na cewa da yawa masu rubuta jarabawar shiga jami'ar ba su cancanta ba yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ya aka yi dalibai ke shiga jami'a duk da wannan babban kalubalen sai a kira 202-205-6555 don a bayyana ra'ayi amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya
Masu sauraro barkamu da warhaka. A yau Laraba shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ayyana gwamnatin jihar North Carolina Nikki Haley a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya kuma ita ce mace ta farko da ya nada a majalisar zartarwar sa. Yar shekaru 44 Haley wacce asalin iyayenta ƴan kasar India ne tana kan wa'adinta na biyu ne a matsayin gwamnatin jihar ta North Carolina sai dai ba ta da kwarewar kan harkokin diplomasiya. Ita ce kuma ta farko da Trump ya zaba a gwamnatinsa wacce ba farar fata ba. A lokacin da yake ayyana ta, Trump ya ambato ziyarar aiki da ta kai kasashen waje na nufin kulla yarjejeniyar cinikayya a madadin jihar Carolina ta Arewa da kuma shawarwari da kamfanoni na kasashen ketare. Gwamna Haley dai ba ta goyi bayan Trump ba a lokacin da ake yakin neman zaben fidda dan takara.
A yanzu haka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat ta samu kuri'u fiye da miliyan 2 gaba da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump wanda ya lashe zaben a jihohin da suke da tasiri wato jihohin da suke da yawan wakilan zaben shugaban kasa Amurka hakan ya bashi damar zama shugaban Amurka na 45 yayin da ake ci gaba da ƙara kirga kuri'u a wasu jihohin yau Laraba Clinton tana da kuri'u sama da miliyan 2 adadi da ake jin zai karu domin akwai kuri'un da ba a kai ga kidayawa ba a jihohin da ta yi nasara musamman jihar California jiha mafi girma da ke kan gabar gefen tekun Pacific duk irin yadda ta kasance yawan kuri'un Hillary Clinton ba za su sauya sakamakon zaben da aka gudanar ranar 8 ga watan Nuwamba ba Ita ce ta biyar a jerin tarihin ƴan takarar shugabancin Amurka da ta samu yawan kuri'u. Sannan ita ce ta biyu cikin shekaru 16 da suka shuɗe da ta samu nasara mafi yawan kuri'u amma ta fada zabe.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Pakistan ta ce fararen hula 11 da sojojin kasar uku ne suka kwanta dama. Sakamakon harbe-harben da India ta yi a rikicin bakin iyaka da suke yi a yankin Kashmir. Jami'an sojin kuma suka ce mai da martanin wutan da Pakistan ta yi ya yi sanadiyar mutuwar akalla sojojin India guda 7, amma ba su bayyana inda suka sami bayanan yawan sojojin India da martanin nasu ya halaka ba. Kuma zuwa yanzu dai India ba ta ce open ba kan ikirarin na Pakistan. Lamarin da ya ritsa da fararen hular 'yan Pakistan ya faru ne a kwazazzabin Nilam. Kusa da kan iyakar da ta raba yankin na Kashmir tsakanin India da Pakistan. Jami'ai sun ce harbin da sojojin India suka yi ya samu wata motar bus ne mai dauke da fasinjoji mai yiwuwa adadin waɗanda suka rasu ya karu.
Garin Yai ya kasance mafaka ga waɗanda suke tserewa daga rikicin da ake yi a Sudan ta Kudu. Garin shine wuri na baya-bayan nan da tarzoma ta tashi agwan a yankin wato a yakin basasar da kasar take fama da shi. Ayai, akasarin mazauna garin na kwanciya bacci ne da ƙarar bindiga su farka da sojoji na sintiri kan titunan garin. akasarin sojojin da ƴan kabilar Dankani, kabilar shugaba Salva Kiir, waɗanda suke rike da hanyoyin shiga ko fita daga garin. Ana kyautata zaton kusan mutane 100,000 ne suka makale a cikin garin, yayin da wasu su 150,000 suka gudu, da kuma wasu daga cikin su suka nufi iyakar ƙasar da Uganda ta kudancin ƙasar. Har zuwa tsakiyar wannan shekarar, tashe-tashen hankulan da suka addabi sauran ƙasar tun shekara ta 2013 ba su shafi wannan wurin ba. A shekarar ce yaƙi ya ɓarke tsakanin magoya bayan shugaba Salva Kiir da tsohon mataimakinsa Riek Machar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun hukunta masu manyan laifuffuka da ke birnin Hague ta ce tana kan gudanar da binciken arangamar da ta faru tsakanin jami'an tsaron Najeriya da mabiya mazhabar Shi'a a garin Zaria cikin watan Disambar bara. Duk da dai kotun ta ce ba za ta yi katsalanda a wasu abubuwan da ke faruwa a cikin kasar ba. Za ku ji ƙarin bayani daga Nasiru Adamu Alhikaya.
Rahoton kotun duniyar kan korafin zubar da jini a Najeriya, kama daga kan Boko Haram, tsageren Niger Delta, Biafra da kuma arangamar sojoji da 'yan Shi'a a Zaria, ya fito da matsayin kotun duniyar da ke birnin Hague na sanya baki kan abin da ya shafi ƙasa da ƙasa da barin abubuwan da suka shafi cikin gidan ƙasa ga 'yan ƙasar. Ziyarar da shugabar kotun Fati Bensou da ta kawo Najeriya bara ta jaddada wannan matsayi da kira ga kare haƙƙoƙin ɗan adam. Haka nan ta ce kotun ba ta shishigi kan lamuran cikin gida na ƙasashe, koko ba ta ƙwace haƙƙoƙin shari'a na ƙasashen. Rahoton da ya nuna kotun na ci gaba da bincike kan arangamar 'yan Shi'a da sojoji a Zaria a Disambar bara, amma ɗaukar mataki kan 'yan Biafra, Niger Delta ko makiyaya Fulani da aka yi kai ga zubar da jini baya cikin hurumin kotun. 'Yan Shi'a da ke ƙarƙashin Ibrahim El-Zazaki na gudanar da muzahara lokaci zuwa lokaci don neman kotun duniya ta shiga lamarin na binciken arangama da 'yan Shi'a, inda a lokaci guda ba su da ƙwarin gwiwa kan hukumomin binciken Najeriya ga wannan lamarin. Hakika ci gaba da wannan binciken daga kotun duniya zai faranta wa 'yan Shi'a rai. Ga ma ra'ayin ɗaya daga manyan malaman Shi'a a Najeriya, Yakubu Yahaya.
Gwamnatin Kaduna ta kafa kwamiti ita za ta yi bincike. Wato ita gwamnatin tarayya ka ga ba hannu ta ciki yana tare da cewa sojoji a hannunta suke, kuma ba mai harbi harsashi sai da umarni shugaban kasa, wannan ka'ida ne, kuma ba a harbin maras makami. Amma duk an yi violating din, an kare dukkan waɗannan ka'idodin, an kare ka'idan aikin soja, an kare ka'idan aikin demokradiyyar duk duniyar nan ma an kare ka'ida, kuma an ce an kafa kwamiti, kuma mu ba mu a cikin kwamitin, ba ga yace mu ballazana a ji ta bakin mu.
Wannan dai ikirari na rashin gayyatar 'yan Shi'a na bangaren El-Zazaki a kwamitin bincike na Kaduna, da tuni ma ya riga ya mika rahotonsa da ya bugi jaki da taiki, in ji gwamna Erufai na Kaduna ba gaskiya bane.
Dan kungiyar Izala da kungiyar Fitiyanu da sauran kungiyoyi suka zo suka bada hasken wannan sha'ani da muke da shi na ƙasar nan na Shi'a. Akwai 'yan Shi'an da su kansu suka zo suka bada nasu magana. Su 'yan Al-Zazzaki sun ce ba za su zo ba, amma akwai wasu 'yan Shi'a wanda ba 'yan Al-Zazzaki sun zo sun bada nasu, kila zai nuna mana hanyar da za a samu maslahan wannan babban sha'ani da ya fada ma Najeriya tun ba jihar Kaduna ba.
Mun kawo labaran martani kan yadda 'yan Shi'an ba su da ƙwarin gwiwa kan hukumomin Najeriya da hakan kan haddasa musu samun cikas a lamuran ibadarsu. Ga ma abinda malamin Salaf Saliu Yakub masallacin Almanar Kaduna yake cewa,
za ka ga ba sa bin duk wani irin doka ta ƙasa, idan ma suna wata tafiya nasu ko wani abu zanga-zanga ko muzahara da suke kiransa, za ka ga ba sa rike tutar Najeriya, tutar wata ƙasa ta Iran suke rikewa, wanda ke nuni tuntun ya kamar gwamnati su gane cewa waɗannan mutane fa ba sa tare da ku, suna bin wata ƙasa daga waje ne ita take ba su umurni.
Yanzu dai za a jira ga matakin da kotun za ta ɗauka, wacce kuma ke samun suka daga ƙasashen Afirka cewa ba ta fiye ɗaukar mataki ba sai kan shugabannin Afirka a lamuran da suka shafi take haƙƙin bani Adama. Misalan hakan sun hada da neman kama shugaban Sudan Umar El-Bashir da na Kenya Uhuru Kenyatta. Yanzu haka ma tsohon shugaban Liberia Charles Taylor yana tsare a kotun ta duniya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda ministan shari'a ƙasar Laurent Aso ya gana da ƙungiyoyin lauyoyin ƙasar akan cimma matsaya dangane da fassara kundin doka zuwa harshen Turanci. Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani.
kasancewar kungiyar lauyoyin kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma na bangaren jihohin Ingilishi na kasar sun kwashe ƴan makonni suna bore a birnin Baminda na nuna fishin su ga gwamnatin kasar da su yi kokari na fassara kullin shari'a na Ohanda da harshen Ingilishi. Yanzu dai wankin hula yana neman kai kasar ga zuwa dare domin har an fara takun saka a tsakanin kungiyoyin lauyoyin da jami'an tsaron birnin Baminda. Amma ministan shari'a na kasar Kamaru Lauren Eso ya kira wani taro na gaggawa da kungiyar lauyoyi a ofishin sa da ke birnin Yaounde. Za mu yi kokari na ganin mun cimma matsaya wajen fassara wannan kundin na shari'an, amma ba tare da kun jefa kasar mu a cikin hatsari ba. To yanzu wane mataki kuka dauka kenan? Shugaban kasar Kamaru Mustabiya ya umarce ni da na duba lamarin, kuma za mu yi maganin duk wanda muka samu da hannunsa a ciki na bata mana kasar mu. Na tambayi barista Gambo Suleiman ko wane hange yayi wa wannan mataki da ministan shari'a Laurent Eso ya dauka.
A matsayina na mai shari'a, wannan mataki da minista Laurent Eso ya dauka game da wannan matsala da ke faruwa bai daidai ba, saboda tun a shekara na 1998 Kamaru ta ɗauki mataki kan cewa Ingilishi da Faransanci za su yi abu bai ɗaya. Abunda nake so abu ne mai sauƙi. Dokokin Kamaru ta nuna cewa da Faransanci da Ingilishi duk ɗaya ne.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Shari'a yau talosarta kowa da takara da ta yi aji. An yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an karo buta.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Kwararru a fannin ilimi a Najeriya na ci gaba da yin sharhi dangane da ikirarin da hukumar shirya jarabawa shiga jami'o'i ta Najeriya, wato JAMB, ta yi na cewa kashi 80 na ɗalibai da ke zana jarabawa neman shiga jami'a ba su da cancanta. Ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Shugaban hukumar shirya jarabawar shiga jami'o'i ta Najeriya, wato JAMB, Farfesa Isaac Olowede, ke bayyana cewar kimanin kashi 80 na ɗaliban da ke zana jarabawar neman shiga jami'o'i a ƙasar ba su cancanta ba. Ɗaliban na samun shiga jami'o'in Najeriya kenan ba tare da cancanta ba. Alhaji Muhammad Abubakar, tsohon famanin sakatare na ma'aikatar ilimi ne.
Yanda JAMB take lokacin, abin da ya damu JAMB muke zarginta abin neman kuɗi. Domin lokacin wancan magatakarda da ya tafi, kuɗi suke tarawa masu yawan gaske. Ita JAMB ya kamata a ce kamma wani ya ce zai jarabawa, a bashi daman a faɗi ma me ya cancanta sa da zai wannan jarabawar. Za ka ga mutum ya ci JAMB ya ci 200 da dori, amma idan ya zo shiga jami'a da an zo an duba takardun sai a ga bai da turanci ko bai da lissafi. Kuma ka'ida da aka saka yanzu shine duk wani wanda zai shiga jami'a sai yana da credit ake cewa a turanci da lissafi. To saboda haka ko ka ci JAMB idan ka zo university za a yi maka register, ba za a yi ma ba, domin ba ka da wannan turanci da lissafi a haɗe. JAMB ya kamata ta ce yau ba dan inda ba da so ke da mata tare kuɗi ba, ba za ka dauki jarabawa JAMB ba sai an samu cewa ka cancanta. In haka ta jarabawa JAMB ka tafi university inda zaka je kai register sai ga ka cancanta. So abin da ya faɗa wannan haka aka yi ta yi shekarun nan.
Me wannan yake nunawa a bangaren ilimi a Najeriya?
Lalacewa ilimi.
Kwararru a fannin ilimi a Najeriya irin su Malam Baba Ali Maidala na ganin musababin wannan rashin cancanta na somowa ne tun daga tushe.
Na farko wato ya faro tun daga can ƙasa, wato primary, darasin lissafi da turanci to yana da rauni tun daga ƙasa, kuma idan yayo sama daga ƙasan haka yake tafiya da rauni har ya zo ƙarshe, kuma aka zo shiga jami'a sukan karfafa sai mutum ya hada da wannan turanci da lissafi da kafin ya shiga. Kuma ƙwararrun malamai a wannan darasunan, kuma bayan ƙarancin da suke da su, idan aka zo ƙwararrun da ake da su suka samu aiki a wani gudwa suke, sai su bar waɗanda suke rike da waɗannan darussa su zamana ko dai ba ƙwararru sosai ba ne, ko ma ba wannan ne darasin da suka karanta ba. Ire-iren haka yakan kawo matsala a cikin jarabawan shiga university tunda sai mutum ya hada da waɗannan.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To mun gode Hassan Mai na kaina. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ta yaya ake dalibai ke samun wucewa jami'a tunda hukumar JAMB ta ce yawancin su basu ma cancanta su rubuta jarabawar ba. Sai a kira a bayyana ra'ayi, amma kafin mu bude layukan mu kudan shakata da wannan wakar.
Hello. yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Yawwa, sunana Abubakar Bello. Ina kiran ku daga nan Kaduna.
To mallam Abubakar, muna jin ka.
Yawwa, ra'ayina game da abin da ya shafi ilimi na jami'o'i. To ba ma ita kanta jam din ba, hatta waye din ma da ake shiryawa, ita kanta akwai nata problem din. Saboda da yawanci tun dama dalibai suna complaining akan wannan problem din da yake faruwa game da jami'o'in mu. Yawanci kamar yadda aka faɗi, wannan malamin ya faɗi, yawanci neman ilimi ne.
To mallam Abubakar, baka gama bayani ba, layin ka ya goce. Yanzu kuma bari mu je Zamfara. Assalamu alaikum malami na Zamfara, kana jin mu? To ga dukan alama layin malami daga Zamfara ya goce. Har yanzu dai muna da sauran lokaci, kuna iya kiran mu ku bayyana ra'ayoyinku. Yanzu ma dai muka bude layukan mu, don haka sai a ci gaba da daddangula layin har sai an sami sa'a. Mun samu wani kira daga Mubi o daga Benue.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Benue?
Ina magana da Bashiru Sale Fari daga Makurdi, jihar Benue.
To mallam Bashiru, muna jin ka.
Eh, wato a nawa ra'ayin abun da ni na gani shine wannan lamura yana tattare da gwamnati ne, inda ba ta sa ido akan al'amura na jam. A gaskiya sun maida abun ya zama neman kuɗi. Ni yanda na gani kenan, shi yasa suke yin abun koyaya. Don idan kika lura, kin ga a duk shekara wai idan mutum ya rubuta jam, sai ka, in baka samu shiga ba wani shekaran ma, sai ka sake rubutawa, kuma kuɗi ne. Saboda haka an maida abun neman kuɗi, shi yasa abun baya samun tagomashi da ya cancanta ya samu.
To mallam Bashiru kenan daga Makurdi. Yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garu, ne radio da recorder daga nan Kabo Plaza a kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari ne, abin da nake lura kaman gwamnatoci ne suke kawo irin waɗannan matsalolin. Inda a ce kaman ƴaƴan talaka ne kai ba a so su yi karatu akan wannan al'amari, amma in ba haka ba, yanzu kirikiri ma a jaku, sai a je a kare yaro. Idan an kare shi, kuma dole baban shi ko me zai saida, sai ya saida domin ya ƙara ba da kuɗi, domin ya ƙara maimaita wannan abu. Da haka ni kiran da nake gwamnatin tarayya, ya kamata in dai har ana son kaman ƴaƴan talaka su samu irin ziyara akan harkar karatu, to ya kamata duk abin da za a tabbatar da an gyara wannan al'amari, kawai ta ce mu fita. Da fatan za ku tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To Alhaji Musa, ai kuma ka ji hukumar jam ɗin ta ce yawancin ma waɗanda ke rubuta jarabawa ba su da cancanta.
Eh, to ai tun daga farkon manhajar karatu haka ga ana samun waɗannan matsalolin. Inda a ce ana tsayawa yadda ya kamata, a ce an yi abu, to za ki ga an samu cigaba Maryam. Amma inda a ce kamar za a tsaya, gwamnati ta tsaya kai da fata akan cewa tana ta yayin talakawan da kanta su yi karatun, to za a samu. To amma za a ga wanda ma bai cancanta ɗin kamar da ta faɗa ba, shi ne za a ga sun kawo an kasa abin a maganar sun ci jam ɗin. Shi ne kawai matsalolin da muke fuskanta a Najeriya.
To Alhaji Musa kenan. To kuma mun gode Alhaji Musa da wannan ra'ayin naka, da fatan wa'anda aka yi wannan kiran domin su sun ji. Mun samu wani kiran kuma daga Kaduna.
Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ni magana Alhaji Lawan Kirkan Suleiman, unguwan Bawa Kalman, kuma jihar Kaduna.
To Alhaji Lawal, muna jin ka.
Amina, wa ra'ayin shi ne gaskiyar magana, maganan karatu na yara musamman a Najeriya, irin waɗannan matsaloli shi ne wato ya zama jari hujja ne. Idan yaro ɗan talaka yana da ƙoƙari ko ya yi ci ne, in ta ɗauro ba za a ba shi ba, sai dai an sai dai uban shi, sai duk abin da zai sai zai sai ba. Wannan gaskiyar magana, sai gwamnatin tarayya ta sa ido akan irin wannan, in dai tana so ƴaƴan talaka su yi karatu. tsakani da Allah, wannan shine shawara ta ga gwamnatin tarayya. Ina fata ku tashi lafiya, Allah sa damu lafiya.
Amin amin. Alhaji Lawal, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Sokoto. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Sokoto?
Muna magana da Zayanu Sani Jabo daga Sokoto.
To Malam Zayanu, muna jin ka.
To ni dai ina muku fata alheri, Allah Ubangiji ya sa ai cikin matsala kuma tsari cikin matsala.
To mun gode. Malam Zayanu, muna son mu ji ra'ayinka ne akan shin ya kake gani dalibai ke samun damar wucewa jami'a, duk da cewa hukumar JAMB tana ikirarin cewa yawancin masu rubuta jarabawa ma ba su cancanta ba.
Yawancin masu rubuta jarabawa ba su cancanta ba, kuma ana bari suna wucewa, suna samun nasarar cin wucewa jami'a. Hello?
Eh, muna jin ka, muna jin ka.
To ina dai muku fata alheri gaskiya.
To Malam Zayyana kenan. Har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Barka ka dai da wa muke magana.
To sunana Murtala, kuma ina kiran ku daga garin Rigasani a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, muna jin ka.
To abubuwan da zamu yi dai kullun abin da nake ƙara tunawa mu jagororinmu shine cewa su gaba da fahimtar cewa akwai haƙƙoƙinmu akan su. Kokari duk abin da zai zamanto zai cutar da iliminmu, to shi kokari shi magance shi. Duk abin da zai zamanto nasara ne ga iliminmu, to shi kokari shi tabbatar mana da shi ya zo hannunmu. Kawai shawaran da zamu ba su kenan, kuma Allah ya saka muku da alheri, a tashi lafiya.
To amin, Allah ya sa haka. Malam Murtala kenan daga Kaduna, mun kuma gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kebbi. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Isa Suleiman wadda firin da ke sakabaru kalgabar.
To Malam Isa, muna jan ka, menene gudunmu, mecece gudunmuwarka a kan wannan abin da muke tattaunawa yau a kai?
To ra'ayina shi ne dai, wato kamar yadda mutane suka yi bayani, akwai matsala dangane wato daga ɓangaren gwamnati din. Sannan kuma ita hukumar kan inda take cewa ɗalibai ba su cancanta ba. Me zai hana gwamnati ta bi da tsarin kada wani ya rubuta an ba har cancantan rubutawa ba, da yadda zai zama so
muna jan ka
kamar jamu da waye da sauransu. In aka yi haka nan su huda mutum har sun bi rubutawa bayan bai kwanta.
To Malam Isa, layinka dai yana da ɗan tangarɗa, da mun so mu ji bayananka. Mun sake samun wani kiran daga Kaduna.
Sunana Alhassan Bararabu Musa Ciro Mamma daga Kaduna.
To Malam Alhassan, muna jin ka.
Gaskiyar magana kuna ya nuna cewar kenan tamkar ita kanta hukumar JAMB ba ta cancanta matar kalcire jarabawan ba. Kuma kamata ne a fahimta na, kamata ya gaba da ce an soke ta kamar yadda ake yi da ya zamanto kai tsaye. Idan mutum ya rubuta jarabawa ko na waye ko na neko, inda har ya ci jarabawansa kai tsaye a flying a maka zuwa university da ya cancanta ya zaɓi kwasin da yake bukata, in har an shirya makaranta ta shirya jaraba kamar yadda ake a da, ya zamanto cewa kai tsaye mutum ya wuce university. Domin wannan hanya ne na ainihin yaudar 'ya'yan talakawa da kuma cin zarin 'ya'yan talakawa. Ka rubuta jarabawa na secondary, ka ci, ka zo ka biya kuɗin rubuta JAMB, ka rubuta, sannan kuma a kuma sake rubuta maka wata jarabawa a university.
To Malam Alhassan, layinka ya goce, mun so da mun ji ci gaba da bayananka, amma kuma lokaci ma ya yi halansa. A nan za mu dakata. Mun gode da wayoyin da kuke kira mana, gobe ma rana ce.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Majalisar Dokokin Ƙasar Pakistan ta ji wa ƙuri'an tsaurara matakan nan na hana kisan mata ko 'yan mata da ake tunanin sun kawo wa iyalinsu koma baya. Ba shakka Amurka ta yaba wa ƙasar Pakistan na ɗaukar wannan mataki. Daga yanzu sabuwar dokar ta yi hani da yin ahuwa ga duk wani wanda ya aikata wannan laifin na yanke hukuncin kisa ga matan da ya kashe sakamakon irin wannan ɗanyen hukunci, cewa mace na kawo wa gida ko iyalanta koma baya. A wani lokaci can baya, waɗanda suka aikata wannan kisan suna samun damar kaucewa zaman gidan yari. Don haka daga yanzu za a iya yafe wanda yayi irin wannan kisan ne kawai idan an yanke masa hukuncin kisa shi ma kuma ko shi ma ba wai za a bar shi bane ya wuce haka na zikau sai dai a mai da hukuncin kisan na daurin rai da rai wannan al'adar kisan mata ko ƴan mata da sunan cewa wai ana hasashen za su kawo al'ummar su koma baya tsohuwar al'ada ce wanda kuma ƴan kasan ke kuka da shi kware da dadewa Binciken da aka gudanar a kan wannan al'amari ya nuna cewa a shekarar ta gabata an bayyana cewa mata sama 1000 ne aka kashe ta irin wannan kisan kuma sau tari maza ƴan uwansu ne ke kashe su domin cewa wai sun kawo iyalansu koma baya musamman ta hanyar auren mazajen da suke so ko kuma suke zama kafada da kafada ko kuma ganawa da maza tamkar tsararrakin su ko a cikin wannan watan ma an samu mummunan kisan mata ta wannan hanya akan irin wannan dalilin Misali akwai wata baiwar Allah da ake kira Kundil Baluch wadda sananna ce a harkokin sadarwa irin na zamani wadda wani dan uwanta ya murkushe ta sai ta mutu haka ita ma wata mata da taimakon danta aka bankawa yar ta wuta don kawai ta aure mijin da take so sai kuma wata yariya matashiya da aka daure ta jikin mota aka banka mata wuta sakamakon umurnin da wani shugaban kabilar su ya bayar cewa ana zargin ta da taimakawa wata kawarta ta gudu sakamakon auren dolan da ake so a yi mata yanzu haka dai Wannan dokar ta jaddada hana kashe mata ta wannan dalilin kuma zai taimaka kwarai da gaske wajen kare mata da ƴan mata a ƙasar ta Pakistan kamar yadda mai magana da ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ke cewa haka kuma dokar za ta baiwa mata damar bada gudunmuwar su a harkokin yau da kullum a cikin ƙasa sai dai Kirby ya ce mataki na biyu game da wannan al'amari shine yadda za a wayarwa mutane da kai akan illan wannan mummunar al'ada kana a damke duk wanda ya aikata irin wannan kissa a kuma hukunta shi yadda ya kamata yace akan haka ne Amurka za ta ci gaba taimakawa kasar ta Pakistan a wannan fanni har sai an kawo karshen wannan al'amari gaba ɗayan sa domin ku ba dalilin kashe kowace mace a duniya domin kawai ta ce ga wanda take so ta aura ko kuma ga yadda take son ta gudanar da rayuwarta sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga labarai amma a takaice
To a yau Laraba shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ayyana gwamnatin jihar North Carolina Nikki Haley a matsayin jakadiyar Amurka a majalisar dinkin duniya kuma ita ce mace ta farko da ya nada a majalisar zartarwar sa Yar shekaru 44 Haley wacce asalin iyayenta a yan kasar India ne tana kan wa'adinta na biyu ne a matsayin gwamnatin jihar ta North Carolina sai dai ba ta da kwarewa kan harkokin diplomasiya ita ce kuma mace ta farko da Mr Trump ya zaba a gwamnatin sa wacce ba farar fata ba A yanzu haka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat ta samu kuri'u fiye da miliyan 2 gaba da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump wanda ya lashe zaben a jihohi da suke da tasiri wato jihohin da suke da yawan wakilan zaben shugaban kasar Amurka wanda ya bashi damar zama shugaban kasar Amurka na 45 Pakistan ta ce fararen hula 11 da sojoji kusan 3 ne suka kwanta dama sakamakon harbe-harben da India ta yi a rikicin bakin iyaka da suke yi a yankin kasar
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Mallam Abdullahi Muhammad Kaili da matarsa dake unguwar Terminus a